Daga birnin Washington DC, sashin Hausa na muryar Amurka ke magana akan mitoci 31, 25 da 16. Masu rarrun mu a jamhuriyar Niger kuma za a iya kama mu kai tsaye a zangon FM na BOY Africa da ke a mita 102.5. Sai kuma tashoshin gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da nomad da kuma dalol. Sai kuma tashar Alfa Radio a birnin Kumasi na kasar Ghana. Kuna iya kama mu ta hanyar sadarwar internet a duk lokacin da aka so ta adireshin mu na voahausa.com. Masu sauraron mu assalamu alaikum, barkanku da yaurana Alhamis 19 ga watan Afrilun shekara ta 2018. Ni ne Sarfil Hashin Gumel tare da Hafsat Maina Muhammad da masu ran abokan aiki ke farin cikin kamo wannan shirin a daidai wannan lokacin. Da farko ga kanan labarai.
To masu sauraro, yau Alhamis shugaban Koriya ta Arewa Moon Jae-in yace cin nasarar tattaunawa da Koriya ta Arewa zai dogara ne ba kawai kan taron da za a yi da shugaban Koriya ta Arewa Kim Jong-un kawai ne ba. Za ku ji cewa Prime Minister kasar Japan Shinzo Abe ya bayyana cewa ya samu karfin gwiwa matuka ta yadda shugaba Trump ya fahimci irin lamarin nan da ke sosa al'ummar kasar Sarai.
To kanin labarin kenan aka ji. Cikin shirin za ku ji cewa wasu ɗaliban Najeriya uku sun gamu da adalinsu a kasar Kamaru.
Alors c'est une situation très regrettable que nous avons pu vivre ici depuis
mun yakacin kokarin mun ga cewa mun ba su kulawa ta musamman kuma yanzu haka dai mun mai da su kasar su Najeriya.
Jami'an ƴan sandan Najeriya sun samu sandar majalisar dattawa da aka sace jiya.
To ai wannan ita ce ran majalisa. Yasa ga dai inda ake koko ai wannan sanda ake zuwa dauki. In ba a zo ai zaman a rannan to wannan sandan za a dauki. Shi sanda shine alama ce ta mulki.
Haka kuma za ku ji cewa a jamhuriyar Niger majalisar dokoki ta Las Patriots ta sanar da korar wasu mambobin ta jam'iyyar MPN mikishin ƙasa. Kamar yadda aka saba duk ranar Alhamis, Jummai Alza ta kama na shirin sai bango ya tsage. Sai kuma wasu ra'ayoyi da ku masu sauraro kuke turo mana ta hanyar email, amma duk waɗannan sai kun ji cikakkun labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, ga cikakkun labaran duniya. Yau Alhamis shugaban Koriya ta Arewa Moon Jae-in yace cin nasarar tattaunawa da Koriya ta Arewa zai dogara ne ba kawai kan taron da za a yi da shugaban Koriya ta Arewa Kim Jong-un kawai ba, amma har da taron da aka shirya yi nan gaba tsakanin Kim da shugaban Amurka Donald Trump. Moon yace yana ganin alamun yiwuwar yarjejeniyar zaman lafiya da dakatar da shirin nuclear Koriya ta Arewa da samun taimakon ƙasa da ƙasa kan dawo da tattalin arzikin Koriya ta Arewan. Bayanansa ya biyo bayan na Trump jiya Laraba, wanda ya bayyana kwarin gwiwar cewa Koriya ta Arewa za ta dakatar da shirin nuclear ta. Trump ya bayyana cewa daraktan hukumar binciken asiri Mike Pompeo sun sami jituwa sosai da shugaban Koriya ta Arewa Kim Jong-un yayin wata ganawar sirri a Pyongyang. Da yake ganawa da manema labarai jiya a Florida, Trump ya bayyana cewa akwai dama mai kyau ga Koriya ta Arewa idan ta ci nasarar dakatar da shirin nuclear baki daya, aka kuma tabbatar da cewa ba za a iya sake farfado da shirin ba. Trump ya ce muna begen lokacin da za a samu zaman lafiya da ci gaba da kuma tsaro a yankin Koriya baki daya. Prime Minister kasar Japan Shinzo Abe ya bayyana cewa ya samu karfin gwiwa matuka da yadda shugaban Trump ya fahimci irin lamarin nan da ke sosa wa al'ummar kasar Sarai da ya shafi yadda jami'an Koriya ta Arewa suka shafa shekaru suna sace al'ummar kasar.
Saiji yo kadai daru rachi mondai no souki kaiketsu o medashi.
Ya ce shugaba Trump ya bayyana cewa za a yi iyakar iyawa a warware matsalar. A nashi ɓangaren kuma shugaba Donald Trump ya ce muna tattaunawa yanzu haka domin ceto Amurkawa uku da Koriya ta Arewa take tsare da su, sai dai bai bayyana ko ganawarsa da shugaban ƙasar Koriya Kim Jong-un ya ta'allaka kan sakin Amurkawan ba. Trump ya jaddada cewa yana kyautata zaton zai zauna da shugaban Koriya ta Arewa farkon watan Yuni. Ya ce ina jin idan zaman zai zama ba da amfani ba, ba za mu je ba. Idan na ga zaman ba zai tsina na komai ba, sai in nemi ahuwa in fice salim alim. Shugaban Amurka ya kuma goyi bayan takwaransa na kasar Japan cewa ana buƙatar ci gaba da matuƙar matsawa Pyongyang lamba ta daina ƙera makaman nuclear. Mataimakin shugaban kasar Cuba da ya dade yana aiki da Raul Castro na shirin zama sabon shugaban kasar yau Alhamis, mutum na farko da zai zama shugaban kasar wanda bai da dangantaka da iyalan Castro a kusan shekaru 60. An bayyana sunan mataimakin shugaban kasar na farko Miguel Díaz-Canel a matsayin dan takarar shugaban kasa daya tilo jiya Laraba. A cikin tsarin na kwanaki biyu da za a kammala yau Alhamis da ƙuri'ar da 'yan majalisar ƙasar za su kada, daga nan a bayyana sakamakon zaben. Matakin da aka ɗauka ya saba wanda aka saba ɗauka a baya, inda baki ɗaya majalisar ƙasar ke zaben shugaban ƙasa a kuma sanar a ranar. Ana gudanar da zaben kusan cikin sirri kamar yadda manyan shugabannin kasar suke bukata. Kakakin ma'aikatar harkokin wajen Amurka Heather Nauert ta ce tsarin mika mulkin abin damuwa ne matuƙa ga gwamnatin shugaba Trump, saboda ba na demokradiyya bane. Ta ce muna son ganin cewa al'umma za su iya tofa albarkacin bakin su a siyasar kasar, amma da alamun cewa mutane ba su da ta cewa kusan za a ce ba su da zaɓi a zahirance, saboda ba demokradiyya ake bi ba. Labaran duniya kuke sauraro daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. An buɗe tawagar tsaron Majalisar Ɗinkin Duniya wuta, aka kuma tada nakiya a daidai lokacin da suke ƙoƙarin gudanar da bincike da jiragen leƙen asiri a wani gari da ke Siriya, lokacin da suke dakon ziyarar masu binciken makaman guba. Da isar su zangon na farko, mutane da yawa sun taru, kuma shawarar da hukumar tsaron Majalisar Ɗinkin Duniya ta bayar ita ce tawagar ta janye, bisa ga cewar shugaban kungiyar haramta amfani da makamai masu guba OPCW Ahmed Uzumju jiya Laraba. Ya zango na biyu kuma tawagar ta fuskanci 'yan harbe-harbe, aka kuma tada nakiya a garin. Ya ce lamarin ya faru ne jiya Talata, kuma tawagar ta koma Damascus. Majiya daga Majalisar Ɗinkin Duniya ta shaida wa VOA cewa ba wani mamban tawagar da ya ji rauni lokacin aukuwar lamarin.
Hafsat Maimuna Muhammad kenan ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Madalla, wata tawagar ɗaliban jami'ar Taraba da suka ziyarci wani gandun daji a ƙasar Kamaru, uku daga cikinsu sun gamu da ajalinsu, kamar yadda za ku ji a rahoton Muhammad Awul Garba.
Tawagan ɗaliban jami'ar Taraba State da ke ƙasar tarayyar Najeriya su 50 sun kawo ziyaran gani da idanunsu da kuma ƙara ilimi na sanin namun daji a jihar arewan ƙasar jamhuriyar Kamaru, anda gwamnatin ƙasar ta ware na musamman domin masu sha'awar kallon namun daji. Amma waɗansu ɗalibai guda uku, biyu daga cikinsu matasa ne mata, ɗaya kuma wani matashi ne namiji, sun sadu da ajalinsu a yayin da suke yawo a cikin dajin. Sanadiyar yankewan wata bishiya da ta yi, su kuma ɗaliban suna fakewa ruwan sama wanda ya zuwa kamar da bakin ƙwarya a ƙarƙashin bishiyan. Nan ne tsawa ya faɗo a kan bishiyan ya halaka su, har ma jikata ɗalibai 16 daga cikinsu. Nan take gwamnan jihar Arewan, wanda yake zaune a fadan jihar Garwa, Jean Bate Edi, ya turo motan ɗaukan marasa lafiya domin a garzaya da su asibitin garin Garwa a ba su kulawa ta musamman. Waya ne sa na tambayi Mista Raul, mai ba wa gwamnan shawara, waya za su yi da ɗaliban na Najeriya?
Alors c'est une situation très regrettable que nous avons pu vivre ici depuis
mun yakacin kokarin mun ga cewa mun ba su kulawa ta musamman, kuma yanzu haka dai mun mayar da su kasar su Najeriya. Mun mika ta'aziyar mu ga iyayensu da kuma gwamnatin kasar tarayyar Najeriya, domin duk wani abin da ya samu kasar Najeriya ya samu kasar jamhuriyar Kamaru. Na tambayi wani matashi ɗalibi ɗan garin Garwa mai suna Abdulaziz ko ya suka ji da samun wannan labari na rasuwan ta koyi nasu ɗalibai 'yan ƙasar ta Najeriya.
Gaskiya na je abin da ya faru, wannan labari ya yi min ciwo matuƙa, kuma ina kira ne akan ainihin 'yan uwa ko na ce iyayen waɗannan ɗaliban da abin ya faru da su. Gaskiya Allah Ubangiji ya ba su haƙuri, kuma Allah ya kiyaye gaba. Ni ina nan a matsayin ɗalibi ne a kuma Garwa, kuma gaskiya Allah Ubangiji ya kiyaye gaba. Abun gaskiya ba daɗi sosai, ba daɗi.
Amma na nemi jin ta bakin wakilin jakadan Najeriya mazauni a birnin Garwa, lambarsa ba ta shiga. Yanzu dai ɗaliban an tattara su an mai da su ƙasar su ta aihuwa. Muhammad Awul Garba, muryar Amurka da ƙasar Kamaru. Ba
To a gaida Awal Garba da kamar sai mu tsallaka Najeriya inda da safiyar yau Alhamis ne rundunar ƴan sanda ta bayar da sanarwar cewa sun samu sandar majalisar dattawa da aka sace jiya. Ga Madina Dauda da ƙarin bayani.
A wata sanarwa da aka raba wa manema labarai mai dauke da sa hannun muƙaddashin hulɗa da manema labarai na sharkwatan ƴan sanda SP Aremu Adenira ya ce an tsinci sandar girmar a daidai kofar City Gate. Wannan kofa ita ce hanyar shiga birnin tarayya daga filin jirgin sama da kuma jihohin kudancin kasar. Idan ba a manta ba, jiya ne wasu magoya bayan korarren dan majalisar dattawa Ovie Omo Agege suka shiga zauren majalisar dattawan suka dauke sandar. Jim kadan sai aka kawo wani sandar har majalisar ta gama zamanta. Ganin cewa yau ne aka tsinci sandar, na tambaye Senator Kabiru Ibrahim Gaya ko da ma sandunan guda biyu ne ake da su. Ga amsar da ya bani.
To ai wannan ita ce ran majalisar. Yasa ga dai inda ake koko ai wannan sanda ake zuwa dauki. In ba a zo ai zaman a rannan to wannan sandan za a dauki. Shi sanda shine alama ce ta mulki. Don babu mulkin ina zancen majalisa. Ita kuma majalisa ita ce mulkin. To wannan sandan kana dauke shi to ka tafi majalisa. To Allah yasa kuma yanzu an gane ba guda daya ake yi ba. In an yi daya ana ayin wani ya zama spare. Idan ta kama cewa lalle sai an dauko wani an yi aiki. Agazai ana gama wannan hanyar kaga an ci gaba da zama a majalisa.
Ko da yake tarzomar bata shafi majalisar wakilai ba, amma sun nuna damuwa har suka dunguma zuwa zauren majalisar dattawa inda suka je jaje a lokacin da abin ya faru. Yasa na tambaye lawyer kuma daya cikin ƴaƴan majalisar wakilai Aminu Shehu Shagari ko a dokance menene dauki sandan majalisar yake nufi. Ga abin da yake cewa
wannan kam gaskiya yana nufin kaman abin da ake kira treason, wato karya doka ta zaman gwamnati ko kuma neman ka tumbuke gwamnati. A takaice wannan abin da ya nuna kenan, ka shigo ka dauke symbol of authority ko kuma sandar girma ta majalisa. Wannan kana yaki da gwamnati kenan. Wannan ba karamin laifi bane, kuma ya kamata a bincika duk wanda yake da hannu a wannan abin, a yi mishi horo mai tsanani saboda gobe kada wani ya tunani ya sake yin irin wannan abin.
Wannan takaddama ta ja hankalin manyan kasa da ma ƴan siyasa, abin da yasa jam'iyyar APC mai mulki ta yi suka da kakkausar murya tare da kira ga hukumar ƴan sanda ta farin kaya da ta yi binciken kwakwaf akan al'amarin. Madina Dauda, sashen Hausa na muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
To a gaida Madina Dauda, yanzu kuma lokaci ne da zamu dunguma zuwa Jamhuriyar Niger inda majalisar dokokin ƙasa ta Les Patriotes ta bayar da sanarwar kuwar wasu mambobin ta na jam'iyyar MPN, kamar yadda za ku ji a wannan rahoton na Sulemu Muna Barma.
Ficewar jam'iyyar MPN kishin ƙasa daga ƙawancen jam'iyyar da ke mulkin Niger ita ce hujjar da ƙawayenta RSD gaskiya da ANDP zaman lafiya suka yi amfani da ita wajen yanke shawarar korar wannan jam'iyya daga gungun 'yan majalisar dokoki da ake kira Les Patriotes. A cewar dan majalisar dokoki Hamma Asa na RSD gaskiya, daga ranar da kishin ƙasa ta sanar da ɗaukan matakin raba gari da gwamnatin Isu Muhammadu a hukunce, an samu canjin manufofi a tsakaninta da su.
Su mutanen kishin ƙasa ba su shaida muna ba na cewa lalle suna da niyyar su huta daga cikin tahiyar da ake tare ta kama ma aiki na gwamnati na ƙasa a lokacin nan sun ka fita sun ka ba da sanarwa. To abun ya dame muna kai tunda mun hakikance da cewa ba za a samu kafa biyu ba, wata guda tana cikin adawa wata guda tana cikin iko. Kenan dole sai an zabe guda.
Da yake mai da martani dan majalisar dokokin ƙasa a ƙarƙashin tutar jam'iyyar MPN kishin ƙasa Korone Masani na kallon matakin na RSD da ANDP tamkar wani wasan kara.
To wannan ka shi ta gabaki na kuma ka shi ta gabakin da bai ƙarya. Gogin raga ne. Patriot shine sunan partin mu mana. Movement Patriotic Nigerian. To wannan suna da aka zama gurkin mai gidanmu Ibrahim Yakubu shi ya zana mai suna. Mu ne a da suna. Nan ho ba dai kare ne aka yi wa a sa mutum ba. Mu babu wanda ya kawo mu, Allah ya kawo mu. Talakawar sun kada mu kura su su kawo mu.
To amma alamu na nunin akwai rashin fahimtar sashe na 24 na ka'idodin aikin majalisar a wajen bangarorin da ke wannan takaddama.
Da muna mu 12 lalle kundin ya ba da yanci da cewa dan majalisa guda 8 suna iya rike wannan gungu kuma su yi aiki tare da su lami lahiya babu wani matsala. Kundi na majalisa haka ya tadana kuma bisa ga haka ne mun ka tsaya.
A makon jiya ne jam'iyyar MPN kishin ƙasa ta bayyana ficewa daga kawancan MRN mai mulkin Niger saboda zargin PNDS tarayya da yin kane-kane a sha'anin tsare-tsaren zaɓuɓɓukan 2021 da nufin tafka magudi. zargin da madigar jam'iyyu masu linjaye ta ce shaci faɗi ne. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.
To madalla a gaida Sulumun Barma. To jama'a shirin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka, kuma yanzu agogonmu na cewa karfe 11:15 na safe. Ga shirinmu na gaba.
Masu sauraron filin sai bango ya tsage, assalamu alaikum. Jummai Ali ke farin cikin gabatar da wannan shirin. Yau za mu maimaita shirin sai bango da muka taɓa yi da ministan albarkatun ruwa injiniya Suleiman Usaini Adamu. Ga mai tambayar mu ta farko.
Assalamu alaikum.
Wa alaikum salam.
Sunana kuma da Iya Haruna shugaban jami'ai kungiyoyi masu zaman kansu. To ni tambaya ta tsadi ce.
To minista yana jinka.
Na farko a matsayinka na ministan ruwa. Jahohin da suke a Najeriya, wanda jahohi ne kuka fi fuskantar matsalolin ruwa da kuna ganin cewa in kuka fi ba da hankalin ku akai za a samu sauƙi akan tsanancin ruwa da suke da shi a wannan jahohi. Na ɗaya kenan. Sannan na biyu kuma wanda tanaji kuke ganin yanzu an kusan sauƙe Kanwa, to ku a matsayinka da ministan ruwa wanda tanaji kuke ganin jahohin da kuma suke yin koke-koken ruwa ya kasance kun kawar da wannan matsalar kafin lokacin sauka ya yi. Domin na ga an kusan sauke abinci a ci.
Tambayar shi ta biyu ne da bisu ce ba.
Tambaya ta biyu shi ne ga shi an kusan sauke Kanwa. To a matsayinka na ministan ruwa, wani ihun kokari kuka yi jihohin da suke fama da matsalar ruwa ko ka cewa kun kawar da su kafin lokacin da za a ce an shiga wani zaɓa?
To, tambayarka ta farko, ai kowa ya sani inda matsalar ruwa ta fi yawa a ƙasar nan, shi ne kamar shiyar arewa maso yamma da shiyar arewa maso gabas. To, ka san ni ma'aikatata ba ma'aikatar ruwan sha ba ce, ma'aikatar albarkacin ruwa ce. Saboda haka, harkokin da muke karka kalle shi kawai ta hanyar ruwan sha, kalle shi har yau ta hanyar cewa abin da ya shafi noman rani da sauransu. To, saboda haka yanzu haka kusan ayyukan da muka bi a ma'aikatata shi ne na bunƙasa noman rani, musamman a wajen Bakolori, Goronyo, da nan Kadawa, da Hadeja. Sannan kuma nan gaba akwai aikin da zai tafi su daɗin kowa a Gombe da sauransu. Banda wannan kusan kamar yankin gabas suna da matsala sosai, da kuma wannan tashi-tashin hankali da ake da saboda haka akwai fili na musamman da na yi bayani a kai na yin tallafa musu wajen harkar ruwan sha wanda gwamnati na yanzu. Sannan akwai wani sabon aiki da za mu ɗauke shi dai arewa maso gabas ɗin wanda muke cewa abin nan Howell Transfer, wanda za a ja ruwa daga cikin tafkin Gongola a jaci a kawo shi Maiduguri, daga nan a gaba kuma shayi a shiri na gaba za mu kai shi wajen noman rani da hukumarmu ta tafkin Chadi take da shi na noman alkama. Akwai hekta kamar 60,000 a wata kudancin Chadi wanda ba a yi amfani da shi yanzu saboda katsewar tafkin Chadi. To wannan ayyuka muna yi. Mai jami'i kafin zaɓe ya zo, ya kafi kokari ma ayyukan nan. Ba ayyuka ne na kifta ido ba. Gwamnati wata ta zo ta tafi aiki yana nan. Akwai aikin da za a yi zama a shekara ɗaya, akwai aikin da za a yi shekara biyu, wani aikin ma sai ka shekara biyar kana yin shi bai ƙare ba. To in lokacin ka ya wuce shi ke nan sai ka tafi, kuma wanda ya zo kuma Allah ya sa ya ci gaba da shi. Kuma ƙoƙarin da muke yanzu mun zo mun fi da irin wannan aikin da yawa. A ma'aikatata na fi da aiki guda 116, wasu aiki kala 17. An watsar da su ba a yi ba. Mun zo mun tattauna mun saboda mun ga muhimmancin su musamman ayyukan da suka shafi noman rani da madatsar ruwa. Mun dawo da su, mun karkaɗe takardu, kuma mun sa su a cikin kasafin kuɗi, kuma mun kirawo 'yan kwangila mun dawo da su aiki, kuma sun fara aiki suna ci gaba. Za mu iya gamawa nan da shekara ɗaya biyu, wasu za mu iya, wasu bana ma za mu gama su. Amma kuma aiki ne zai ci gaba don ba zan iya gama ayyukan nan 116 kafin lokaci na ya ƙare ba. Sai dai kuma abin da muka yi gaskiya Allah ya ji.
To ba malami na gaba ko yin tambaya.
Assalamu alaikum.
Wa alaikum salam.
Sunana Radi Radi Lawan. Shugaban kungiyar murya na abota ta kafan yaɗa labarai na jihar Kano. Tambaya ta ga milita shi ne. Shin an yi kuwa hukumomin da al'amarin samar da ruwa ya shafa a Najeriya sun san irin halin matsin da al'umma suke ciki? Shi ne tambaya ta farko. Tambaya ta ta biyu, idan har sun sani wani matakai suke ɗauka domin ganin cewa an sauƙaƙawa al'umma? Tambaya ta uku kuwa shi ne, a cikin wannan matakan da suke ɗauka, wani matsaloli ne suke fuskanta wurin samar wa da al'umma gansashen ruwa a tsaftataccen ruwan sha? Sannan kuma na ji wasu tambayoyin an yi sai da minista ya ce ba haƙƙinsu ba ne. To shi ne nake so in sani, shin a matsayin gwamnatin tarayya menene takamaimai haƙƙinsu ga jihohi wajen samar da ruwan sha? Sannan tambaya ta ƙarshe shi ne, akwai wani kiyasi da suke na adadin ruwan da ƴan ƙasar nan suke buƙata a kullum? Idan akwai, a cikin wannan adadin nawa gwamnati take iya wadatar da al'umma? Shi ne tambayoyina.
To Malam Rabi'u, game da ɗaya tambayar taka ɗin da kake cewa alhakin da ya rataya a wuyan gwamnatin tarayya, ai ina ganin ya yi bayani akan wannan, amma bari dai in baku da minista. Ya faɗi abubuwan da gwamnatin tarayya take yi. Minista, gare ka.
Ai, duk tambayoyin naki ne, na zubin ne ya zubo mun tambayoyi guda biyar a lokaci. Duk harkar ruwan sha ce, abin da muka sani shi ne a birni kowane mutum in ya samu lita 90 ko 120 ne a yanda muke da lokacin da ina aikin tsare-tsaren ruwa, ba sai yanda kudin ya canza, ina jin an rage shi yanzu saboda matsalar ruwa. Da ni kamar ya kamata kowane mutum a birni yana da lita 120, sannan in ka dawo ƙauyuka ko lita 60 ne a rana, sannan akwai buƙatar da ake na masana'antu da kuma wanda ake warewa saboda aikin kwana da sauransu. To amma ni a matsayin a Abuja ba zan iya abin da ba, kowace jiha ita ta san yawan mutanenta, ita ta san abin da suke buƙata yanki-yanki. Illa abin da na sani shi ne ruwan da yake kwararowa a ƙasar nan da na sama da na koguna da muke da su a ƙasar nan ya ishe ne kowa ya sha ya ƙoshi duk wata buƙata da yake da ita. Amma matsalar kawai shi ne wani wurin suna da ƙarancin ruwa, wani wurin kuma ruwan ma ya nufiya. To yanda za a yi sarrafa ruwan nan ya ce kowa ya samu ruwa a abin nan kowane lungu-lungu, to shi ne babban matsala. Ya yi yana ta haɗa da rashin kuɗi da yadda tattalin arziki ya kare, ta haɗa da rufin tsari yadda ya kamata. A shugabanninmu na gwamnati kowa ya zo yana tunanin da ya shiga gwamnati ko ciyaman da local government ne ko gwamna abin da yake tunani zaɓen gaba. Saboda haka me zai yi kawai nan da nan mutane su gani, shi ne ake ta rijiyar lissafi da sauransu. Ba a zauna a zo a yi manya-manyan matakan ruwa kamar yadda muka sani a daga. Saboda watakila ya kan ce za a yi wannan zai ga kamar shekara 5-6 ba a gama ba, watakila har lokacin shekari. Saboda haka shi ba haka yake so ba. Ya fi so yadda zai zo ya buɗe famfo a yi biki da 'yan hoto su ɗauka a ga cewa an samu ruwa an tafi. To wannan ba shi ne dabara ba. Dole a tsaya a tsara harkar ruwa. Me za a yi mun da wani irin ruwa muke buƙata nan da shekara 10-15. A yi tsarin nan, a yi gidan ruwa, a raba, a ja pipe. Kafin a yi sabon unguwanni, an san gidaje nawa ake so a yi a unguwannin nan. An san wani irin bututu za a kai wurin. Shi kenan sai a ja. Mu da yadda muka sani da muka tashi muna yara, ba inda ake tsaga fili a Kano sai an yi titi, an kawo pipe ruwa, an kawo transforma ta lantarki, an jawo waya ta tangaraho kafin a fara raba fili a fara gini a wurin. Amma yanzu ba haka ba ne. Sai ka je ko ina mutum sai ya fara wuri kawai ya bude kafin ka an kada sai ga abin nan gari ya tashi a wurin. Ba hanya, ba ruwa, ba famfo, ba abin. To abubuwan da suke faruwa kenan. Dole mu koma mu koma a dinga tsayar da birananmu kuma a tsayar da dokai yadda ake wato gina birananmu kamar yadda ake a da. Wannan suna daga cikin matsaloli. Akwai matsala da yawa da na san ta fi ƙarfin hukumar ruwan sha, shi ne rashin wuta lantarki. Ana yabin da rashin lantarki, injin lantarki a ƙasar da shi ma yana ba da matsala sosai. To wannan kuma alhaki ne da ya rataya a kan gwamnatin tarayya, kuma na san akwai shirye-shirye da ake tsare-tsare yake. Yanda aka tsaro abin ya kamata a ce daga shekarun baya zuwa yanzu a ce kwata kwata ba mu da wannan matsala, amma matsalar da tana nan kuma wannan gwamnatin Allah da tana iya kokarinta da yanda za ta yi maganin ta, musamman ana gani ga su nan an yi su sabuwar madakar ruwa ta Mandila da za a yi da sauransu. So akwai duniya amma abubuwan da za su ɗauki lokaci ne.
Abin da ya sawaka kenan, sai kuma makon gobe idan Allah ya kai mu. A halin yanzu kuwa Jummai Ali ke cewa a huta lafiya.
To madalla a gaye da Jummai, yanzu kuma lokaci ne da zamu kawo muku wasu kaɗan daga cikin ra'ayoyin da ku masu sauraro ke tura mana ta hanyar email.
Sakonmu na farko ya fito daga Alhaji Melisufari, jihar Yobe a Najeriya. Ya ce salamu murya Amurka, shawarar da ƙasar Burtaniya ta baiwa Najeriya ta halarta liwaɗi wannan abin Allah wadde ne, mu dai ba mu buƙatar wannan buƙatar nasu. Sai kuma sako daga Alhaji Melisufari ya ƙara da cewa assalamu alaikum murya Amurka, kalaman shugaba Buhari a taron Commonwealth cewa duk matasan Najeriya malalata ne kuma ci mazauna ne, wani abun kunya ne a gare shi, domin ko ba komai matasa suna ɗaya daga cikin waɗanda suka zaɓe shi amma bai musu komai ba. Sai kuma sako daga Musa Hadarin Asuba da magaran Niger, ya ce ƙungiyoyin fararen hula na ƙasarmu Niger, ina kira gare ku cewa idan gwamnatin Niger ta hana mu yin zanga-zangar adawa da wannan tsarin kasafin kuɗi na shekarar ta 2018, to kada mu samu damuwa, abin yi anan shine mu ga yawa Allah kawai. Sai kuma sakonmu na ƙarshe ya fito daga Haruna Boda in Kaibo da Baba Gana Alhaji Nushiya Washakal, duk a Najeriya sun ce muna tare da Baba Buhari a yunkurin sa na sake tsayawa takara a zabe mai zuwa na shekara ta 2019.
To madalla, da wannan ko muka zo ga shirinmu na ƙarshe, labarai a takeice.
To a takaice, Sarfilo, girgizar ƙasa ta kashe mutane uku tare da lalata ɗaruruwan gidaje. Girgizar ƙasar ta auku a tsakiyar Indonesia, ta kashe mutane uku, ta kuma lalata fiye da gidaje 300. Hukumar ilimin yanayi ta ce girgizar ƙasar da ta auku jiya Laraba ya kai kimanin maki 4.4 mai zurfin mita 4 da ke tafiyar mil 2.4, ya auna kusan kilomita 52, wato mil 32 kenan, a arewacin yankin Kebumen, yankin da ya fi yawan jama'a a gundumar Java. Shugaban hukumar da ke kula da haɗarurruka na Java, Sarwo Parmana, ya faɗa yau Alhamis cewa an ji girgizar ƙasar a wurare da dama a lardin da ya kashe tsofaffi 2 da wani yaro ɗan shekara 13 waɗanda gini ya faɗo musu ya danne su. Ya ce mutane 21 na kwance a asibiti da raunuka, yayin da aka kwashe fiye da mutane 2,100 zuwa gidajen da za su zauna na wucin gadi. Indonesia na yawan fuskantar girgizar ƙasa da aman wutan dutse, saboda inda ƙasar take a idan tekun Pacific da ake kira zoben wuta.
To madalla, masu sauraron mu, kafin mu yi sallama da ku, muna mika saƙon ta'aziyya ga mai sauraron Muhammad Hayatu Did Gashuwa bisa rashin matarsa da 'yarsa da a hatsarin mota. Allah ya ji kansu ya gafarta musu. To da wannan muka ƙarshen shirin namu na yanzu, sai kuma an jima kaɗan da dare za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin
Hafsat Maina Muhammad
da ta gabatar da shirin, da kuma Julie Letters Gresham wadda ta ba da umarni, da ma injiniyan mu na yau Rab McLean, ni Sarfil Hashin Gumul ke cewa a huta lafiya,
sai a dakaci shirin yau da gobe.
Shirin matasa.